عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا سكي داود موانا رانا ترى ربا شاء ترى قوات رمضان ألف دلري حدود 30 دتقص وتتيدي دي شاء حدود قوات يونيو شكرا تدبو بيو دقو مشاء بقوي منا نن أشكين يردن الله da san sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta 9 a cikin alqur'ani, wato suratul tauba, suratul tuba. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah, babban masallacin juma'a dake kan titin bypass a cikin garin Kaduna ta Najeriya. Jiya mun kwana akan aya ta 107, wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin wasu gungu daga cikin waɗanda suka ce suna tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma zuciyarsu, ayyukansu ba irin na Annabin bane alaihi salatu wassalam. Muka ce wani mutum da ake kiran shi Abu Amir Ar-Rahib, shi yayi gangami yayi umurni wasu munafiƙai su gina wani masallaci domin a raba kan al'ummar musulmi. A don haka sai su zo su ce ma Annabi alaihi salatu wassalam, lallai mun gina wannan masallaci ne saboda masu shekaru, wato da marasu lafiya, da makafi, da guragu, da na nesa, waɗanda ba za su iya zuwa masallacin Quba ba. Har ma suka ce Annabi kai ne muke so ka zo ka bude mana wannan masallaci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi ya ce naji alaihi salatu wassalam, amma yanzu muna kan tafiya, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka dawo Tabuka lafiya, zan zo in bude wannan masallaci ni da kaina. Sai aya ta sauka, Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi labarin irin wannan masallaci, والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وكتي كما شي وانت متون النبي عليه الصلاة والسلام يا مسا الدعاء بان ياشي دم متومن دنسا ملا بال زي يكيكا يا محمد والله سيناتي مكيشي أكن يكيكا. النبي عليه الصلاة والسلام يا مسا الدعاء الله يكشي شي كده أوالي ya zama na baya ga dangi, dangin ma ba za su gan shi ba bare su rufe shi. To abin da ya zai faru kenan, sai ya mutu a wani wuri a kan shi Nasrin a can ƙasar Sham, a nan ya mutu shi kadai a wudaƙance. Allah muke roƙo ya mana tsari da irin wannan hali na munafikai. To ga umarni nan mai zafi daga Allah subhanahu wa ta'ala, la taqum fihi abada, ga shi nan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
الله سبحانه وتعالى يكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقم فيه أبدا wannan masallaci da waɗannan munafikai suka gina karka kuskura ka tsayu a cikin shi har abada. La masjidun ustisa ala taqwa, shi wancan masallaci wato masjid Quba shine masallacin da aka kage ginin sa akan jin tsoron Allah subhanahu wataala, wato an assasa shi an kafa shi akan jin tsoron Allah subhanahu wataala. Min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi, daga karon farko yinin farko ranan farkon da ya dace ya cancanta ka tsaya kai sallah a wancan masallaci, to ka je ka ci gaba da sallah a wannan masallaci. Domin a wannan masallaci fihi rijalun, a cikin su akwai wasu mazaje, yuhibbuna an yatataharu, waɗanda suke so su tsarkaka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah subhanahu wa ta'ala yana son mutane masu tsarki, yana son mutane masu tsarkaka. To idan muka koma a ƙarƙashin wannan aya, akwai maganganu na malamanmu magabata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da arkai. Masjid Quba mun san cewa shi ne masallaci na farko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gina sa a cikin garin Madina a lokacin da ya hijira. Domin a lokacin da ya zo bayan an tarbo sa, ya sauka a gidan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu an, wato Zaid ibn Khalid Allah ya kara masa yadda. A lokacin da ya zo da taguwarsa wacce ake kiranta kaswa, kowane mutum daga cikin mutanen Madina yana marari yana kwaɗayin a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sauka a gidansa. A don haka sai kowa na kokarin ya ja taguwar, yana jinta annabi ce da'uha, ku rabu da wannan taguwa, fa innaha ma'mura, domin tana tafe ne da umurnin Allah subhanahu wataala. Tana ta tafiya sai da ta samu wani wuri ta tsaya ta shata. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce hunal makan, to yanzu nan ne wurin, nan ne zan sauka, a nan ne kuma za a gina wannan masallaci. To sai malamai suka saba, shin la masjidun ustisa ala taqwa, shi wani masallaci ne wanda aka kagi ginin sa akan jin tsoron Allah subhanahu wataala, shin shi wannan masjid Quba din ne koko a'a masallacin annabi ne ake nufi da wannan magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Malamai sai suka kaso gida guda biyu, amma kowanne daga ciki yana da madogara. Za mu ambato dalilan kowace kungiya daga cikin malamai, sannan mu zo mu sami menene matsaya a cikin wannan magana. Shin masallacin annabi ake nufi la masjidun ustisa ala taqwa, akwai wanda suka faɗi wannan magana? Shin a'a, masjid Quba, shi masallacin Quba din ake nufi shine la masjidun ustisa ala taqwa, akwai daga cikin malamai waɗanda suka faɗi wannan magana? Amma kowanne daga cikin masallatan yana da irin falalarsa. Mun sani cewa idan ka ci raka'a a cikin duniya, masallaci na biyu a duniya shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan masallaci na uku shine Masjidul Aqsa, wanda yake Isra'ila yanzu a yau. Duk sallah daya a ciki ba tana daidai da sallah bane a masallaci irin wannan namu ba. Sallah guda daya in kai a can tana daidai da salloli dubun dubata a wasu masallaci waɗanda ba wannan ba. To don haka sai malamai suka ce, to ai shine ake nufi masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shine ake nufi la masjidun ustisa ala taqwa. An samu kaman yadda zamu karanto, ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah rahmatullahi alaihima, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ta hanyar Usayd Allah ya kara masa yadda, ya ce salatun fi masjid Quba, wato yin sallah guda daya a cikin masallacin nan na Quba, ki umra, kamar mutum yayi umra ne. Shi yasa duk mutumin da Allah subhanahu wataala yasa ya tafi umra ko ya tafi haji, zai gani a masjid Quba. Gashi nan hadisin ma an rubuto karara, salatun fi masjid Quba ki umra, yin sallah guda daya a cikin wannan masallaci na Quba yana daidai da mutum ya yi umra guda daya. Malamai muna fahimta, ashe kenan kun ga masallacin yana da falala sosai. Sannan ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin da Abdullah dan Umar ya rawaito radiyallahu anhuma cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yazuru masjid Quba raqiban wa mashiya. Annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yakan fita ya ziyarci wannan masallaci na Quba, wani lokacin yakan tafi a haye akan dabbarsa, wani lokacin kuma yakan taka a kafafunsa ya je musamman domin ya ziyarci wannan masallaci na Quba. Ashe kenan kun ga masallacin yana da ainihin irin nasu alfarma, yana da irin nasu ainihin hurumi. Sannan ya tabbata a cikin Sunan Abi Dawud rahmatullahi alayh hadithin da Abu Huraira ya rawaito radiyallahu anhu annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kuma wato ainihin an ce nazalat hadhihi al-ayatu fi ahli Quba, wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. An ce wannan aya sukutun guda ta sauka ne akan mutanen nan waɗanda suke rayuwa a wannan yanki na Quba. Hadisin yana cikin Sunan Abi Dawud rahmatullahi alayh. Sannan ya tabbata a cikin wato At-Tabarani, Imam At-Tabarani ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da wannan aya ta sauka, kamar yadda ya zo a cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayh, ya je ya sami wani mutum ana kiran shi Uwaym bin Sa'ida radiyallahu anhu, shi kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da suke rayuwa a wannan yanki na Quba. Quba din kaman yanki ne kaman kace Tudun Wada ko kace Sabon Gari ko kace Rigasa, sunan gunduma ne ko kuma yanki. Annabi alayhi salatu wasalam sai je sami wannan mutum Uwaym bin Sa'ida, sai ya tambaye sa yace ma hadha at-tahur alladhi athna Allahu alaykum, wani irin tsarki ne kuke wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe ku a kansa? Domin Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu, a cikin wannan masallaci akwai wasu mazaje waɗanda suke so su tsarkaka, wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu tsarki. Don haka sai annabi ya tambaye sa alayhi salatu wasalam wai wani irin tsarki ne kuke wanda har Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe ku a kanta, ya yabe ku saboda wannan tsarkin. Fa qala, sai shi Uwaym ibn Sa'ida radiyallahu anhu sai ya ce ya rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma kharaja minna rajulun wala imra'atun min al-gha'ib illa wa ghasala farja. Ya rasulullah, ba wani abu bane muka zo da shi sabo, sai dai kawai abinda muke yi ba wani mutum daya daga cikin mu wanda zai fito namiji, ba wata mata daga cikin mu wacce za ta fito daga bayi wacce ta durkusa ko ta yi bawali face sai ta wanke gabanta da kyau ko kuma ya wanke al'aurarsa da kyau. Wannan shine abinda muke kawai ya rasulullah. Aw qala, koko a wata riwayar yace aw maq'adata, sai ya wanke matsugunansa. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sai annabi yace huwa hadha, to wannan tsarkin shine wanda kuke wanda ta sanadin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya bai ku. Sannan ibn Khuzaimah rahmatullahi alayhi ya rawaito shi ma yana cewa Uwaym ibn Sa'ida radiyallahu an ya bada labari cewa annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a lokacin da wannan aya ta sauka ya zo masallacin Quba, yace ya kai dan Sa'ida, wai menene kuke yi haka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe ku game da tsarkin ku? Sai shi yake cewa ya rasulullah, ba wani abu bane muka zo da shi sabo, kawai abinda muka sani illa annahu kana lana jiranun min al-yahud, ya kasance muna da wasu makauta daga cikin Yahudawa, makautan mu ne amma Yahudawa. Fa kanu yaqsiluna adbarahum min al-gha'ib, sun kasance duk sanda mutun yaje yayi bawali ko yayi durkuso yakan wanke al'aurarsa ko kuma gabanta daga wannan bayan gida da yayi. Mu ma din fa ghasalna kama ghasalu, mu ma sai muna wanke al'auran mu kamar yadda muka ga Yahuda wannan su ma suna wankewa, domin duk abinda muka ga sun yi mun tabbata cewa yana da mariƙa da madogara da mafita a cikin shari'a, don haka mu ma sai muka yi. Sai kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ya yabe mu a kanta. Don haka ya rasulullah, ba wani abu bane sabo muka ainihin kago ba, fake kawai kaji irin tsarkin da muke yi sai annabi ya ce to saboda wannan tsarki da kuke Allah subhanahu wataala ya yabe ku saboda yana son mutane waɗanda suke tsarki suna neman tsarkaka malamai sun ce da yawa daga cikin azabar da ake yi wa mutane wato asalinta tana samo asali ne daga bawali kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ya tabbata a cikin sunan abi daud rahmatullahi alayhi hadisun abi huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ce aktharu azabil qabr min al bawl da yawa daga cikin azaban kabari wato yana faruwa ne ta sanadiyar rashin tsarki da kyau idan mutum yayi bawali shi yasa ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya wuce da wasu kabaruruka guda biyu sai ya tsaya sai sahabbai radiyallahu anhum su ma sai suka tsaya sai yace innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabira ga kabarurukan nan guda biyu ana yi musu azaba amma ba wai ana musu azaba bane akan wani abu babba a wurin tunanin mutane ba domin mutane ba su dauki wannan abu ba wani abu ne mai girma ba amma kuma sanadin wannan abu yasa ga sunan yanzu a cikin kabari ana musu azaba amma ahaduhuma amma shi kaga wannan kabari na farko fa kana yamshi bin namima ya kasance yana tafiya da gutsuritsoma da gunzugulu da gulma da yamaini tsakankanin mutane wannan sakamakon al'amari yasa Allah subhanahu wataala yake azabtar da shi a cikin kabari sannan wannan kabarin na biyu wa ammal akhar shi ko wannan na biyu fa kana la yastabri'u a wata riwaya aw la yastanzihu shi ya kasance baya yin tsarki da kyau idan yayi bawali ashe kenan kun ga bawali yana daya daga cikin dalilin da zai sa a yi wa mutum azaban kabari Allah ya mana tsari ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana an kai ainihin wani daga cikin mutanen Madina yana da tunanin Sa'ad ne ma radiyallahu anhu gashi dai mala'iku sun halacci ainihin janazarsa amma a lokacin da aka sa shi a cikin kabari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce istaghfiru li akhikum ku nema ma ainihin dan uwanku gafara domin gashi nan kabari ya matse shi sakamakon tsarki domin baya tsarkaka da kyau ashe da wannan muke iya fahimta wato bawali dole ne idan mutum yayi sai ya tabbata cewa ya tsarkaka idan ba haka ba ko yana iya zame masa dalilin ainihin samun azaban kabari ran alkiyama ko kuma kafin alkiyama ma kuma amma da yawa mutane ba su dauki wannan wani abu na tashin hankali ba zaka ga mutum ya tsaya misali ya tilla fitsarin sa a tsaye yin fitsari a tsaye ba matsala bane don ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alayhi ma hadithin uzaifah ibn al-yaman radiyallahu an annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya taba yin bawali a tsaye amma ba wai yana nufin ya sunnanta wa mutane bane ba a'a akwai dalilin da yasa saboda abinda zai yi tsarki da shi din a sagale yake a sama don haka sai ya bawali a tsaye don haka an kai bawali a tsaye misali ba laifi bane amma ka tabbata cewa ka tsarkaka yadda ya kamata kai tsarki ba wai ka cilla bawali ka tashi ba misali koko a'a ko da ka durkusan ba ya zanto kai bawalin baka tsaya ka tsane ba sai ka tashi wannan yana iya jazawa mutum azaban kabari Allah ya mana tsari to sai mu koma mu ga ainihin sabanin da malamai suka samu game da ainihin masallacin da ake magana Allah subhanahu wataala ya ce la masjidun ussisa ala taqwa wannan wani masallaci ne wanda aka kage shi aka gina shi akan jin tsoron Allah subhanahu wataala shin masjidu quba ne koko a'a masallacin Madina malamai sun saba Abdullah dan Abbas da Urwa ibn Zubair da Atiyyah al-Awfi da Imam al-Sha'bi da Hasan al-Basri da Imam Qatada da Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu duk gaba daya sun ce abinda ake nufi da wannan gini na masallaci wato Masjid Quba ne muna fahimta malamai sannan kuma ya tabbata akwai daga cikin wasu malamai kamar yadda yazo a cikin hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kamar yadda Ubay ibn Ka'b ya rawaito radiyallahu an ya ce al masjidu alladhi ussisa ala taqwa masjidi hadha masallacin da aka kage ginin shi akan jin tsoron Allah shine wannan masallacin nawa
kaga an samu riwaya ta biyu kenan. Wasu suna ganin a'a manzi da kuma ga kuma hadisi karara ya tabbata ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masallacina shine wanda aka kage shi akan jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan har wa yau ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi yana cewa ikhtalafa rajulan, wasu mutane guda biyu sun yi sabani, rajulun min bani khudra wa rajulun min bani Amr ibn al-Auf, wato mutane guda biyu sun yi sabani, ɗaya daga cikin mutanen ya fito daga kabilar Khudra, ɗaya daga cikin mutanen ya fito daga kabilar Amr ibn al-Auf radiyallahu anhuma. Sabanin me suka yi? Fil masjidil ladhi ussisa ala taqwa, shin wai wani masallaci ne aka tagi ginin shi akan jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala? Shin masjidun nabiyyi ne alaihi sallam ko a'a masjid Quba? Sai suka saba. Fa qala al-Khudri, sai shi wannan mutumin wato banu Khudra din sai yace huwa masjidu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ai ni ban taba tantama ba masallacin da aka kagi ginin shi akan jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kai masallacin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qala al-Umari, sai shi wancan daga kabilar Amr ibn Auf sai ce a'a kai baka sani ba malam, huwa masjid Quba, ba fa masallacin annabi bane alaihi wasallam, masallacin Quba ne. Sai suka ce gaba daya, fa ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai suka ce to mu dunguma mu je mu sami annabi alaihi salatu wasalam mu tambaye sa. Fa sa'alahu an zalika faqat, sai suka tambaye sa shin wai wani masallaci ne aka kagi ginin shi akan jin tsoron Allah subhanahu wataala. Fa qala, sai annabi ya ce huwa hadzal masjid, shine wannan masallacin nawa. Sannan sai ya ce fi zalika khairun kathir, amma shi ma a masallacin Quba akwai alkhairai masu tarin tsibin yawa. A don haka daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa la masjidun ustisa ala taqwa, masallacin da ake nufi shine masallacin annabi alaihi salatu wasalam, akwai Umar ibn Khattab radiyallahu an, akwai ɗansa Abdullah, sannan akwai Zaid ibn Thabit, akwai Sa'id ibn al-Musayyab, sannan da sauran al'umma sun tafi akan cewa masallacin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan Ibn Jarir at-Tabari ya zabi wannan magana, ya ce a cikin siyakin wato akwai juyawar magana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la taqum fihi abada, kar ka tsaya akan wannan masallaci da waɗannan munafikai suka gina har abada. Wato kamar sai ya juya magana sai ce la masjidun ustisa ala taqwa, idan har suna neman masallaci ne wanda aka yi don Allah, to wancan na annabi shi ne wanda aka kagi gininsa akan jin tsoron Allah subhanahu wataala. Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi yace wannan ra'ayi ya fi ƙarfi saboda hadisai da suka zo, sannan kuma idan ka dauki wato falalar masallacin annabi alayhi salatu wasalam da kuma wannan masallaci wato masallacin annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya daran ma wannan falala, ya daran masa wasu abubuwa da dama. Don haka sai ce to mu abinda dalilai suka nuna mana abinda muke gani masallacin annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shine ake nufi da ainihin wannan aya. Malamai suka ci gaba da cewa a cikin wannan aya fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu, akwai dalili na so ana so wato mutun yayi tsarki kafin yayi alola, domin ita alola kanta tsarki ne. To amma ana so kafin kayi alolan ka je ka durkusa, ka bayan kayi bawali ko kuma kayi durkuso, to yana da kyau ka samu ka tsarkaka tsarki mai kyau nagartacce kafin ka zo gaban Allah subhanahu wataala. Sannan kuma kayi alola alola kyakkyawa, domin ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, shin bazan nuna maku abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake daukaka darajar mutum ba sannan ya kankare masa zunubansa ba? Qalu, sai suka ce bala ya rasulullah, ga ya mana. Sai ce isbaghul wudu'i ala al-makari, wato shine mutum ya kyautata alola koda ko zuciyarsa na ki musamman lokacin sanyi, ka tsaya kai alolar da kyau, idan kai zunubban ka za su fita, sannan Allah ya daukaki matsayinka sannan kuma ya gafarta maka zanubanka ashe da wannan muke iya tsinkaya zamu fahimci cewa arki wani abu ne wanda yake ya zama wajibi wajibi dole ne mutane su lazumce shi haka kuma ya tabbata a cikin ainihin musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi hadithin da Shabib Abarra ya rawaito yana cewa yana bada labarin wani mutum daga cikin ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi alaihi salatu wassalam wata ran ya sallaci sallar asuba da mutane sai ya karanta suratul rum wato suratul rum din da take bayan suratul ankabut tana da ayoyi 60 annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa auhama sai ya zanto ya dan manta wasu ayoyi daga cikin wannan suratul rum din bayan an idar da sallah sai ya fiskanto sai yace innahu yulabbasu alaina alquran ya kallimamu yace lalle ana cudanya mana alqurani inna aqwaman minkum sayyi ya zanto akwai wasu mutane daga cikin ku yusalluna ma'ana sukan zo su yi sallah tare da mu anan la yuhsinuna alwudu basu iya yin alula ba malama kuna fahimta annabi alayhi salatu wasalam ya sallaci asuba da mutane sai zaman a cikin karatu suratul rum akwai ayoyin da aka mantar da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya fuskanto ya kalli jama'a yace tayu a cikin ku anan masallata akwai waɗanda suke zuwa su yi sallah anan amma ba su kyautata alula ba su iya ta ba ko dai ba su santa ba ko ku a sun santa amma ba su yin ta yadda ya dace faman shahida salata ma'ana duk mutumin da zai zo salla anan tare da mu falyuhsinil wudu to yake wata ta alolar sa to mu sai ka dauka ka gani a yau idan aje annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama daga shi ya karanta qur'ani sakamakon misali wasu mutane waɗanda ba su kyautata alola ba alqur'anin ya rikirkice masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mu yau ya kake da tsammani yau da za a tare mu a masallacin nan a ce kowa sai ya nuna yadda ake yin alola to da yawan mu inda kofa za a kulle da yawa ba za mu fita ba saboda ba mu yi alolan ba kuma ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga wasu mutane suna alola suna barin fari abinda aka cewa lum'a sai ya ce wailun lil aqabi minan nar wailun lil aqabi minan nar ya ku jama'a ku sani ku saurara don mutumin da yake alola yana barin wata gaba koko ya bar wata alama inda bai wanke ba abinda ake cewa fari ko kuma lum'a to ya sani cewa wuta ita ce za ta goge masa wannan wuri ran alkiyama to mutum nawa ne a cikin mu yayi alola ki yusata na sha ba da labari akwai sanda sallah ta hada mu da wani matashi ba zai kasa shekara 25 ba malam bismillah ta dan mana da ikama ya dinga tsalle tsalle Allahu akbar Allahu akbar hay hayya ya dinga tsalle tsalle ikaman nan ta kasa taduwa sai na kalle na kusa da shi nace taimaka ma dan uwanka ka tada masa da ikama mai sallah sako ne na aika masa taimaka ma dan uwanka tadar da sallah domin mai sallah to sai ka duba ka kai kusan shekara 25 kana matashi baka iya ainihin abin nan ikama ba to sauran abubuwa irin abin da ya shafi wankan tsarki irin abin da ya shafi alola da sauransu yaya kake tsammani akwai matar da tazo ta same ni ta shekara 60 da wani abu wai tana tambaya ya ake wankan tsarki bata iya ba shekara 60 da wani abu to sai ka duba kaga sallolin da aka dinga yi a baya da wasu abubuwa yaya aka yi su shi yasa har kullum muke jin hankulan matasa mu san abin da yake wutu da mu san abin da ya dace da mu ka dauki wata harka misali irin ta kwallo irin ta najabet da wasu abubuwa wannan ba zai kai ka zuwa gidan aljanna ba ka san addininka ka san tarihin magabatanka ka kyautata ainihin addininka da alakarka da Allah subhanahu wataala wannan shine zai kai ka aljanna amma a ce ka tashi ك kana matashi kana sallah kai kawai dai ribar da ka samu kaga kowa na sallah ne a cikin gidanku kai ma sai kake sallah amma da za a turke ka a ce to kabbara harama menene matsayin ta a cikin sallah farilla ce ko sunna ce ko mustahabbi da yawa ba sani ba yin ruku'u a cikin sallah meye matsayin sa da yawa bai sani ba fadin sami Allahu liman hamida menene matsayin sa a cikin sallah bai sani ba shin shi ruku'in ma kansa yaya ake yi bai sani ba sujjadar ma yaya ake yi bai sani ba shi yasa sai kaga sai a gabatar da shi sallah ya shiga ya kama Qur'ani kamar yana hira Qur'ani yadda ka san kashi haka yake kakkare shi kakkar ba ta juwidi ba komai yadda ka san hira saboda bai san abun ba to wannan ba zai haifar mana da mai ido ba akwai wani daga cikin waɗanda ba mu ba wanda bai wanke damtse bai kallon alqibla yana cewa a lokacin da aka zo ana ta sa'in sa an taba wani zamani da aka share a jami'a jikin naira kun tuna lokacin amma san me ya ajamin tukunna ba menene ajami rubutun larabci amma na Hausa ko to masha Allah alhamdulillah wannan mun san sa an yi zamanin da aka goggoge wasu wurare a cikin naira sai muka danga ainihin tsawon baki a dan menene kaza sai wani wanda ba mu ba wanda shi ma yakan jagoranci irin majami'a irin wannan sai ya je ya same wani yace shi yayi hira da mutum sama da goma daga cikin waɗanda suke kallon alƙibla wanda suke nuna damuwan cewa an cire wannan ajami yace wai menene aka rubuta da wannan Arabic word innan menene sun kasa karantawa sai yace to wai ibadar da kuke yi da me kuke yin ibada suka ce da alƙur'ani shi ƙur'anin nan wani yare ne shi ai larabci ne to shin kai innan da baka iya karatun wannan ba just single 2-3 words da aka rubuta baka iya ba baka sani ba to shin abinda kai kake karantawa la shakka na san baka san abinda kake faɗa ba sai aika mana da wani sako mai kaman jirwayi da kaman wanka yace to shi kuwa ba zai taba bautan Allah da yaran da bai san ma'anar shi ba to ka tirke mu da yawa ka gani anan a ce kowa sai ya fassara Fatiha tana da surori ayoyi guda bakwai tun daga bismillahirrahmanirrahim zuwa ghayril maghdubi alaihim waladdallin a ce kowa sai ya fassara kai amma aje miliyan daya ba wai ma uku ba za a maka ba ce duk wanda ya fassara ta daidai ga miliyan daya wani sai dai ya sa hannu a kayan rusa kuka ba zai iya ba to ba haka ya kamata ka dauki addini ba a ka san addinin me kake yi فيه رجال يحبون أن يتطهر أتكين ونم مصلاتي أقوي مزاجي وأن دسكي دمراري سنة دشوكي دبوري سنة سوسو أركك والله يحب المطهرين الله سبحانه وتعالى ينا سمى سوسركي يا تبتا أبو العالي يا ياتي إن الطهور بالماء حسن ينسألكي دروا ونأبنيك كيوا ولكنهم المطهرون من الذنوب amma waɗannan mutane da Allah subhanahu wataala ke ba mu labari Allah ya tsarkake su ne daga zunubai amash yana cewa rahmatullahi alayk at-taubatu min adh-dhunub tuba ana yin ta ne daga zunubi wat-tatahhur sannan tsarkaka kuma min ash-shirk ana yin ta ne daga shirka bi ma'ana ka tsarkake kanka daga shirka sannan kuma tuba ka tuba daga ainihin zunubanka shine abin da yake uci ya dace da matasan musulmai ba ba ta lokaci akan abubuwa waɗanda ba za su yi amfani ba afaman assasa bunyanahu
ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman أسس بنيانه على شفا درب هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين
هر كلهم ما سئي مغانا سنة كيوا ما كان لله دام واتصى abinda ake yi na Allah don Allah subhanahu wa ta'ala shi ke miƙewa kuma ya doge wa ma kana li ghayri llahi qata'a wa infasal abinda yake ba na Allah ba yakan yanke ya guggutsire don baya kadari baya armashi shi yasa aiki na Allah subhanahu wa ta'ala bai yi daidai da aikin da ba na Allah ba. Kamar yadda wani mai hikima ne yake faɗa, yana cewa zaman gaskiya da zaman ƙarya ko ɗaya ba su zama daidai ba, da mai kyauta da mai rowa ko ɗaya ba su zama daidai ba. To haka kuma mai yi dan Allah da mai yi wanda ba dan Allah ba, ba daidai suke ba. Shi yasa na faɗi wata ƙa'ida a farkon Ramadan, zan nana ta, da mai yi don Allah da kuma mai yi don Allah ba su faɗa, ba abin da zai sa su faɗa, saboda dukkanin su gaba ɗaya neman yardan Allah suke subhanahu wataala. Sannan da mai yi don duniya, da mai yi don duniya ba za su taɓa jituwa ba har abada. Sannan da mai yi don Allah, da mai yi don duniya ba za su gamu ba har abada. Wannan ba nasi bane, amma ƙa'ida ce, in ka kalli abin a teburi a faifai haka yake. In ga ana ta ihu, ana ta ihu, to akwai wanda shi Allah yake ma, akwai kuma wanda shi zuciya yake sama, don haka ba za a daidaita ba. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo waɗannan ababai guda biyu, masallacin da aka gina sa, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah, shin wai mutumin da ya kagi ginin masallaci akan tafarki da turba na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwanin, da neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, khairun, shine yafi alkhairi, amman assasa bunyana, koko wanda ya kagi ginin ainihin masallaci, ala shafa jurufin, akan wata gaba wato ta ruwa, harin rugujajjiya, fanhara bihi fi nari jahannam, sai ya fada da shi da wannan gini nasa a cikin wutar jahannama. Wanne ne yafi alkhairi? Shin wancan da ya yi don Allah, koko wannan da ya yi don wuta, ya je ya samu gabar ruwa ya gina ainihin masallaci, da gabar da shi gaba daya suka ruguza suka tunzuma suka fada cikin wutar jahannama. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abin nan, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Da mutumin da ya san Allah ne ya yi sa subhanahu wa ta'ala, yake neman yardan Allah, ya tsaya ya bauci Allah, zai yi daidai da mutumin da shi bai ma yarda Allah ya halicce shi ba? Ba daidai suke ba. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a wasu wurare da dama yana cewa, amman ya'ti aminan afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawm al-qiyama, shin mutumin da za a jefa shi cikin wuta shine yafi alkhairi, koko a'a wanda zai zo ran alqiyama yana amintacce, ya aminta daga azabar wuta, wanne ne cikin mutanen yafi wani alkhairi? A don haka wancan masallaci da aka gina shi akan jin tsoron Allah subhanahu wataala, da neman yardan Allah, ba zai yi daidai ba da masallacin da aka gina sa akan wata gaba ta ruwa, gabar ma kuma rugujajjiya, sannan da masallacin da wanda ya gina duk gaba ɗaya suka tunzuma suka fada cikin wutar jahannama. Allah subhanahu wataala yake, wallahu la yahdi alqawmaz zalimin, Allah subhanahu wataala baya shiryar da mutanen da yake azzalimain. Malamai sun saba akan wannan aya, sun ce shin wannan aya ana nufi haƙiƙani ne wutar ce ta jahannama, koko a'a ana nufi ne majazi ne, an dai faɗa ne, wato lura da yadda abin zai kai ya komo. Sai malamai suka tafi ainihin gida biyu a wannan matsayi. Wasu suka ce abinda ake nufi wutar ce ta jahannama ake nufi, saboda an samu daga su Jabir bin nan bin Abdullah radiyallahu an da Ibn Jurayth da Qatada suna cewa, ra'aytul masjid alladhi buniya dirara, na gani da ido na wannan masallacin da aka gina shi don cutarwa, yakhruju minhu ad-dukhan, hayaki na fitowa daga cikinsa, ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dalilin lokacin da ayan nan ta sauka, annabi alaihi salatu wa salam ya tura mutane guda biyu, yace ku je ku rushe wannan masallaci. Akwai Ma'an bin Adi, sannan akwai Malik bin Dukhshum, yace ku je ku rushe wannan masallaci. Don haka sai suka tafi suka sama wannan masallaci wuta, suka labeling na, suka mai da shi kasa kasa yadda kasan turbaya, haka aka mai da shi. Don haka Ibn Jurayth, Ibn Jarir da Qatada da sauran suce, mun ga wannan masallaci wuta tana fitowa daga cikinsa. Sai malamai suka ce, to abinda ake nufi da jahannama, wato jahannamar duniya ce kafin jahannamar lahira. Wasu daga cikin malamai suka ce, a'a abinda ake nufi fanhara bihi fi nari jahannam, wato zai fada wutar jahannama an fada ne amma itibaru ma sa yakun an lura da abinda zai kai ya komo saboda duk mutumin da ya riki matafiya irin ta waɗannan ya tafi da al'ada da tabi'a da aqida da hali irin na munafikai to koda ya samu rabo a nan duniya al'amarin sa zai koma wuta ne ran alqiyama ina fata muna fahimta a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta tsakanin masallatan guda biyu ina fata muna fahimta wancan masallaci da aka gina shi don Allah da wannan da aka gina shi akan gaba gabar ma ta ruwa ta ruwar ma kuma ruguzazza sannan ya hade gaba daya ya turmuza a cikin wutar jahannama ba zai daidai da wancan ba misali ka dauki misali kai ne zaka gina gida sai ka je ka samu magudanar ruwa ka samu magudanar ruwa ka je ka gina gidanka ka yada zango cikin rani misali sai kai zaman ka to idan ka aminta da rani kana nufin da damuna zaka aminta idan ruwa ya zo mai zai ma wannan wurin zai rusa shi to haka wannan gidan masallaci yake an je an gina shi Allah ya siffanta wannan kamar mutumin da zai je ya gina ainihin ka samu magudanar ruwa misali kamar River Kaduna ka je ka samu magudanan inda ainihin idan ruwa yake dilala a River Kaduna sai ka je ka yada zango kawai a lokacin da ruwa ya janye ya tsame sai ka je ka gina gidanka masha Allah ka tare a lokacin rani ka aminta amma lokacin damuna ai baka da immunity baka da kariya idan ruwan ya zo yadda zai tafi da wannan gida naka to haka Allah subhanahu wataala ya maida wannan masallaci ba shi da kadari bai da ainihin ko wani matsayi don haka Allah ya ce a rusa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umurni aka je aka rusa wannan masallaci
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم
الله سبحانه وتعالى يتي لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم وأنن جني دسك جنا نمسلاتي نتوتروا بازي غشيبا wato yana tantama da shakku da munafinci a cikin zuciyarsu idan aka ce arribu warriba warraibu ma'anan shi shakku shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi babu tantama a cikin wannan littafi wani mai hikima yana cewa halaftu falam atruk li nafsi karibatan wa laysa wara Allahi lil mar'i madhhab wato arribu shine shakku wasu malamai kuma suka ce a'a abinda ake nufi da shi anan shine munafinci a don haka la yazalu bunyanuhum alladhi banaw wannan gini da suka gina ba zai gushe ba fi qulubihim a cikin zukatansu ribatan munafinci ne shakku ne a cikin addini illa an taqatta'a qulubuhum sai dai idan zukatansu ta tsinke ta daddade bi ma'ana sai sun mutu gaba ɗaya sun kare sun bar rayuwa a duniya wallahu alimul hakim Allah subhanahu wataala masani ne da irin ayyukansu sannan mai hikima ne cikin abin da ya shimfida bi ma'ana ba za su gushe ba suna tantama cikin addininka ya rasulullah ba za su bi ka ba za su yadda da kai ba wannan ginin ma munafinci ne ba zai gushe ba yana nan dauke da munafinci a cikin zuciyarsu sai fa in Allah subhanahu wataala ya anshi rayuwarsu amma matukar ba su mutu ba to karka yi tsammanin za a tsahirta karka yi tsammanin za a huta karka yi tsammanin shikenan kai ka samu sukuni wannan Allah subhanahu wataala yana so ya nuna mana rayuwar dan adam ne gaba daya babu yadda za a yi ba zai yi ba har abada kace zaka rayu wai ba za ka yi karan batta da yan uba ba a lokacin da muke yara muna karatu gaban wani malamin mu sai yana cewa da mu don mutumin da ba a zagin sa ya koma ma ya binciki ayyukansa a lokacin hankalin mu bai kai mu tsinkaye wannan magana ba sai muka ce to malam yaya za a yi mutum kuma za a koma a zage shi kuma a ce ya binciki ayyukansa sai a'a ai wannan magana ba za ku santa ba sai kun girma sai muka fahimci wato duk mutumin da ya kai wani matsayi kamar yadda masu hikima suke cewa misali a wurare da dama duk mutumin da ya kai wani matsayi dole sai ya yi karan batta da yan uba akwai mutumin da bai san ka ba bai taba ganin ka ba amma mai son ka bai san shi rayuwa kuma haka take sannan akwai mutumin da shi kuma bai san ka ba, bai taba ganin ka ba, amma kuma yana son ya san wanda ya san ka. To har kullun kai yanzu ba masu yabon bane da masu zagin zasu dame ka, a'a ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala da ayyukanka. Idan alkhairi kaji ka gode ma Allah subhanahu wata'ala ba ainihin dabara ka bace, idan kuma suka kaji to sai ka duba ba fada za ka yi ba, domin abinda makiyinka zai iya maka na alkhairi ta yi masoyinka ba zai maka ba. Ba a fahimci wannan magana ba? Makiyinka abinda zai maka na alkhairi, gashi bai son ka, bai son bai son ka, amma abinda zai maka na alkhairi ta yi masoyinka ba zai maka ba. Bari yi bayanin wannan magana saboda a gane ta. Shi masoyinka idan ya ga kuskurenka yana iya kauda kai ya yi haƙuri, don haka ba zai iya ce maka wannan aikin kuskure ba ne. Shi ko makiyinka zai kurmata ya hau hasumiya ya ɗauki microphone ya ce an yi kaza an yi kaza, to sai kamar zaka shiga tetayenka sai ka gyara, don ya ɗan zungure ka, kaga ya maka abin da masoyinka ba zai maka ba. Ana fahimta? Amma ba suka in ya zanto mai ma'ana, ba suka irin na mahaukata ba, domin akwai suka mai ma'ana, akwai suka irin na karnuka. Suka irin na karnuka shi ne abinda ka ji da wanda baka ji ba, da wanda ka sani da wanda baka sani ba, ake kai wannan ba suka ba ne, ya zama hauka da kiyayya wannan da kuma gaba. Amma abinda ka yi din na kuskure sai a gyara ma kai, kuma in ka ji suka to mataki ɗaya za ka ɗauka ko guda biyu. Sukan nan da aka mun sai ka sa a ma'auni ka auna ka ga, an ce kai ba ka da kirki, menene rashin kirki na? Idan ya tabbata ba ka da kirkin to Allah ya taimake ka sai ka gyara, saboda an fargar da kai karka musu akan kuskure. Amma idan ya zamana kuma ba haka bane to sai ka bar masu magana su ta magana su dama, ba za ka hana mutane su faɗa abin da suka ga dama ba. Ina fata muna fahimta. To irin wannan karan batta da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi da ƴan uba a jiya da shekaran jiya, kai ma da karki turban sa a yau, karka yi tsammanin wai kawai shikenan zaka koma ka miƙe kaba, ba za ka yi karan batta da irin su Abu Lahabi da kuma Abu Jahal ba, sai ka yi karan batta da su. Akwai wanda zai zo maka fiska salin alin kamar Abu Bakar bin Siddiq radiyallahu anhu, zai bude maka baki kamar kwalin siga, wai saboda tsananin kauna. Amma kuma wutar da zai shirya ya kulla Abu Jahal zuciyarsa ma gyara ta Abu Jahal da zuciyarsa, akwai sa a cikin mutane. To shi zaka tun da ba wahayi ake maka ba, kaga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kaga shi ana masa wahayi, an haskaka masa, an yi walqiya, ya gane ko zuwa ne. To kai tun da ba a maka wahayi ba za a yi maka ba, to sai ka riƙi addu'a, don mutumin da rabanka ba zai haifar maka da alkhairi ba, raban naka ko amanna kuka fito Allah ya kawo san da rabanku, saboda baka san su ba. Sannan duk mutumin da zai hura maka wuta Allah ya hura mai, duk mutumin da zai fitine ka Allah ya fitine sa, in ya rike ya ji wuta to sai ya sake, kaga shi ya huta kai ma ka huta. An fahimta? Dole ne sai an dinga waɗannan addu'o'in. Eh, amma in za su shiri kuma Allah subhanahu wata'ala ya shirye su, amma ba dalili mutum ya hura ma wuta to shi ma Allah ya hana shi su kone. Duk sanda ya zungure ka ya ji abin ya koma masa, to sai ce kai bari ka gani wannan mutum wa ya sani ba ko da isko kai ke aiki, bari mu fita matsa. To shi kenan sai a zauna lafiya. You mind your business as you mind my own, ni ma in rike naka ni ma sai in rike naka, to kaga sai a zauna lafiya. To haka al'umma ya kamata a zama. Amma gaba da kiyayya, bakin ciki da hasada baya kai mutane zuwa ko ina sai a sara, saboda ita hasada wato takan cinye kyawawan ayyuka ne, amma mutane ba su sani ba. Babu dalili, mai yayi zafi da zaka tsaya kana kin mutum akan menene? Duk irin yadda kaga mutum a matsayin da ka gansa a yau, ka tirke shi ka ce ya aka yi ka zama yadda ka zama, ba zai iya baka ansa ba, saboda shi ma bai san yadda aka yi ba. To ashe in shi ma bai sani ba, to menene zaka tsaya kana faɗa da wanda shi ma bai san yadda aka yi zama bai zama ba? Za mu dasa aya na insha Allah. Allah muke roƙo subhanahu wata'ala, abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu ladansa, wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana akansa. Akwai tambayoyi da dama da suka zo kamar haka. Mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam lafiya kuma ya kare shi daga sharrin makiya, ma'ana don Allah a ƙara a ƙara jan hankulan ƴan uwa akan aje alqur'ani a ƙasa. To wannan mun yi bayani, wato babu kyau a aje alqur'ani a ƙasa, saboda in bacin mu da muka yadda matsayin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aje da shekaran jiya a cikin kabari yakan gabatar da mahaddata alqur'ani. Idan aka ce wane da wane da wane ya sura su, zai ce to ayyuhuma aktsaru ko ayyuhum aktsaru akhdan lil qur'an, cikin su wane ne ya fi wani yawan hadda? Sai a wane ne yana da 60 shi za a fara sawa, wane yana da 50 sai a sa shi, wane yana da 40 sai a sa shi. To mu ne yanzu al'amarin namu ya canza, ba ma magana wai qur'ani ba, ko hamma an kai hamma kan harufa su fita, to mutane ba ka da matsayi a wurin su. Matsayin ka kawai a wurin mutane shine in kana da kaya, ba shi bane jama'a, sai kana da kaya. Amma ko ainihin hamman harufai kake yi misali, sannan kai hutu misali isnadi ya fito daga hutunka, kai ba ka da wani matsayi. Kawai kaya shine al'amari da ke abinga. To shi sa mutane suke cikin wahala a yau, ana cikin wahala. Me yasa ake cikin wahala? Domin halaliyan an koma ana gudunta, haramiyan ake bi ana bi, saboda an fahimci mutane sun bar Allah, kawai kuɗi suka sama gaba. Shi yasa duk abin da ya taso ga ance bara ya amfani da kuɗi gudun ko murkushe wane ko taka wane ko siya wane ko kuma dana ma wannan tarko, saboda halin da mutane suke ciki. Idan akwai rashi, akwai kana'a mana, akwai hakuri, kai hakuri mana. In an jarrabe ka da rashi, kai hakuri. Allah da ya jarrabe ka da shi ya san dalilin da yasa ya jarrabe ka da shi. To amma ba haka muke ba yau. Haka ko neman aure ka je misali a wasu wurare, ba mai magana aqidan ka ko kaza, za a duba sutrar ka a tambaye wurin ana kake aiki ai ku masha Allah masha Allah, ba matsala tunda ku ne shikenan, ba haka yake ba? Allah ya bada tsari. Mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum, Allah ya kara mana lafiya. Malam mai hukuncin ƴaƴan da mahaifinsu ya rasu tsawon shekara 4 amma kuma ba su raba gado ba, ba suna ganin idansu, suna ganin idan suka raba gado za su samu rarrabuwan kai. To ba daidai ba ne a ɗauki lokaci mai tsananin tsawo ba a raba gado ba. Abinda yake faruwa, abinda ake gudu, wato gudun rabuwan kan za a iya gudun shi a yanzu, amma kuma a baya zo ya faru. Saboda ban mamaki duk cikin magadan kowa na da ƴaƴa, asalin su magadan da suka yi gadon idan ya zama na ba su nan sun rasu, to sai matsaloli su taso su zo su biyo baya, sai a rasa ma yaya makaman gadon yake. Amma kowa a shata masa ya san ga matsayinsa, in ma shi bai nan, to magadansa sun san cewa ga abinda suka gada wurin wani. Wannan ya fi sauki, kuma haka musulunci ya tsara. Mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah ya kara wa malam lafiya da kaifin basira, ya kuma kare shi daga sharrin masu sharri, amin. Malam, don Allah ina son a ji hankalin matasa dangane da wani babban kalubale da ɗalibai ke fuskanta. Malam, wata hula ce da ɗalibai ke sawa yanzu matasa na kiranta ba sulhu. Malam, ta kai ga ɗalibi idan ya sa ta ya shiga unguwar da ya shiga unguwa kamar haka tudun wada, unguwan Sanusi da Gasabade, ko za su kwace har su haɗa ma mutum, wato su naɗa ma mutum duka. Ina roƙon malam don Allah a ɗau mataki akan haka. Na gode, Allah ya kiyaye mana kai kuma ya ƙara ƙarfin gwiwa. Allah ya taimaki malam da musulmai gaba ɗaya, amin summa amin. To wannan lalacewa ce, a ce wai wata alqur'ani ya ce wasulhu khayr, sulhu shi ya fi alkhairi, wai a samu wata hula wai a ce wai ana sa ta wai ba sulhu, sai ka ce sheda. To muna kira ga mai girma gwamna, za kuma mu ci gaba da kira, kuma ku akwai gudunmawar da za ku bayar. Ku yi kungiyoyi wato a unguwanni, yaran nan da suke addaban mutane da tara suka, ku ɗauki sunayensu. Gida-gida ku ɗauki sunansu, ku je ku kai ƙara wurin abin nan DPO yankinku, ku gaya masa da wane da wane da wane a unguwanmu ga irin aikin su, ga irin aikin su, ga irin aikin su. Idan ya zama na cewa DPO ko ƴan sanda ba su dauki ainihin mataki ba, to kaji a wannan hali kuna da dama tunda kun rubuta cewa a lokaci kaza mun yi rahoto ga abin da ya kamata, ga abin da ya kamata, ƴan sanda ba su dauki mataki ba. To idan ya zama na cewa an sake yin wani al'amari a wannan anguwa, to kaga kuna da dama da za ku zo ku yi masa nasiha, nasiha irin wacce da ta dace. Kuna fahimta? A yi masa nasiha irin wadda ta dace. Wani kai ɗan uwanmu ne, kai musulmi ne, ba haka ya kamata ka zamo ba. Ku dai kuka san irin yaren da za ku yi amfani da shi. Malamai kuna fahimta? Saboda abun wato is getting out of hand, yana dab da ya fuskari al'umma. Akwai wani dattijo da ake gaya mani a anguwan Dosa, ina ga yau kaman kwana 9-11 aka je aka kashe shi. Dattijo ne kusan shekara 70. Menene laifinsa? Wai ɗansa ɗan wata ƙungiya ce, ya saru wani ya gudu, don haka sai suka kashe uban. Sannan a nan tudun wada kwana 5-6 suka wuce an gaya mu akwai yaron da aka kashe. To da wanne ne al'umma za mu ji? Shin za mu ji da masu garkuwa ne, da mutane, ko ko a'a za mu ji da 'yan shara, 'yan sara suka? To dole akwai gudunmuwar da za ku ba gwamnati. Duk yaron da kuka ga cewa ya fandare, ya fita sahun muminai, akwai gudunmuwar da za ku ba gwamnati. Ku yi ƙungiyoyi. Abin ba zai yiwu ba a ɗaiɗaiku ba, ba zai yiwu ba. Ku yi ƙungiya, ku kare ainihin anguwarku, ku je ku yi rahoto wurin gwamnati. Za su tallafa muku da wasu abubuwa, amma ku zauna kara zubi, an sari wannan, an yanka wannan, akwai wanda aka gaya mun a riga sakwa na kada su kauce, an cire mai hannu ɓaci. To me yasa za a ci gaba da haka? Kuma duk in abu ya taso sai a ce rigasa, a ce unguwan Sanusi, a ce Baduko, a ce unguwan Dosa. Waye in tambaye ku su wane ne mafi yawan mazauna wannan area? To shin in musulmai ne, mu ba mu da addini ne, sai komai mu ake ji? Ko mu kaɗai ne a ƙasar nan? To dole ne sai mun taimaka ma gwamnati, ko dai da labari, ko ko a'a da kama mai laifi mu danka ma ainihin hukuma, dole sai mun yi wannan. Amma in ba haka ba, to za mu ta kasancewa cikin damuwa da tashin hankali. Har da azumin nan fadina samun labari, akwai anguwannin da idan mutane wai za su fito tahajjud, yaran nan sai su tare ka da wuka, ko su nuna maka wuka, ko kuma su nuna maka ainihin bindiga, su an shewayen ka da 'yan kuɗaɗenka. Akwai anguwan da yanzu haka ana wannan aiki. To me yasa za a ci gaba da haka? Allah muke roƙo ya shirye waɗannan mutane. Allah ya kawo mana mafita da gaugawa cikin wannan al'amari. Abinda muka faɗa daidai, Allah ka bamu lada. Wanda muka yi kuskure, Allah ka yafe mana. Abinda ba za mu iya ba, Allah ka iya mana. Wanda muke iyawa, Allah ka huwace mana. Waɗanda ba su da matsuguna, Allah ka ba su. Waɗanda suke cikin tsanani, Allah ka yaye masu. Waɗanda ba shi yawa yawa, Allah ka ba su abinda za su biya. Duk mutumin da aikin sa hura wuta ne, Allah ka kona shi da wutarsa. Wanda ya daga makami akan mu, Allah ka sa ya zame ajalinsa. Wanda ya fitine mu, Allah ka fitine shi. Wanda ya addabe mu, Allah ka addabe shi. Wanda ya hura mana wuta, Allah ka hura masa. Wanda ya kawo mana ya matsi a cikin gidajenmu, Allah ka ya matsa gidansa. Allah ka tsaida al'amarinsa. Allah ka maida shi na baya ga dangi, sai dangi sun ci su baci. Ya Allah ka baiwa shugaban ƙasar nan namu lafiya. Allah ka taimake shi akan sauke wannan nauyi da aka daura masa. Ya Allah ka haskaka mashi hanya ya gane su wane ne masoyansa. Ka taimake shi ya Allah ya gane su wane ne maƙiyansa. Don mutanen da suke da hannu cikin halin da talaka yake ciki a yau, in za su shiryu, Allah ka shirye su yin addini. Idan ba za su shiryu ba, Allah ka yi musu kamo irin na Adawa da Samudawa. Allah ka daura musu abin da ba wanda zai yaye shi in ba kai ne ka yaye musu ba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.